Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu auren ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma ana iya samu akan alfa radio dake kuma si na kasar Ghana. Masu son su kama mu akan na'urar computer ko suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 27 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud a ba mu dandanan labaran.
To Ladan, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a kintsaye ke dauki zaɓin amfani da soji a kan Koriya ta Arewa. Bayyanar sunan ƙasar Chad a cikin jerin sabbin sunayen da Amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar ya jefa Chadin cikin mamaki. A karan farko ƙasar Saudiya za ta fara barin mata suna tuka mota.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa ƴan sanda sun yi nasarar kame wasu masu aikata miyagun ayyuka.
Sunana Ibrahim Suleiman.
Ina ne garinku?
Tariya.
Me yasa ka shiga cikin wannan hali na fashi da makami?
Tsautsayi ne kawai da.
Ka samu wannan kayan soja?
Wannan kayan soja mun same shi ne a wurin aiki.
Ka kashi mutane su nawa?
Ban taba ba.
A can jihar Niger ko Katsinawa ne mazauna jihar suka ce za su maka gwamnatin jihar Kaduna kotu ko me ya zafi?
In bai janye wannan magana ba, kotu za mu je. Kuma muna roƙon duk inda baka tsine yake a Najeriya, ba ma Najeriya ba, a waje yayi tur da wannan al'amari.
Haa, kuma za ku ji inda a kwana tsakanin ma'aikatan jihar Zamfara masu yajin aiki da gwamnatin jihar Kana. Sabu Imam Aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiyya yau, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kintsaye ke ɗauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da Koriya ta Arewa, yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan guje-gujen makami masu linzami da ƙasar ke yi. A cikin shiri muke mu yi amfani da zaɓi na biyu, duk da cewa hakan ba shi ne burinmu ba. Bari na faɗa muku, idan har muka yi amfani da wannan zaɓi, wato abin da nake nufi ɗaukan matakin soji, Koriya ta Arewa za ta ɗanɗana kuɗarta, in ji shugaba Trump. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Spain Mariano Rajoy a fadar White House a jiya Talata, Trump ya ce ba za su bari Koriya ta Arewan tana yi wa duniya barazana kan yadda za a rasa ɗimbin rayuka da ba za su misaltu ba. Sabbin takunkumin na zuwa ne a daidai lokacin da wani babban janar ɗin sojin Amurka ya ce Koriya ta Arewa babbar barazana ce ga Amurka, lura da yadda ya zama wajibi a fito a tunkari aikace-aikacen da take yi na gina makamin nukiliya.
Bayanan sunar ƙasar Chad a cikin jerin sabbin sunayen da Amurka ta fitar na waɗanda ta aka haramta wa shiga ƙasar ya jefa Chad cikin mamaki, a wata sanarwa da ministan sadarwar ƙasar ta fitar da harshen Faransanci, wato Madeleine Alink, ta ce gwamnatin ta Chad ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta cikin jerin sunayen ƙasashen da aka haramta wa shiga Amurka ba. A ranar Ladin ta gabata, gwamnatin shugaba Trump ta fidda sabbin ƙa'idojin shiga ƙasar waɗanda aka ɗora su a kan na farko da aka gindaya a watan Maris inda ya gabata, wanda suka haramta wa wasu ƙasashe shida masu mafiya rinjayen musulmai shiga Amurka. Sabbin ƙa'idojin dai sun haɗa da ƙasashen Venezuela da Koriya ta Arewa da kuma Chadin. Jama'ar dama sun nuna mamakinsu da aka saka sunan Chad cikin jerin sunayen domin ƙasa ce da ta kasance ƙawa ga Amurka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci. Baya ga haka, Amurka ta sha jagoranta a tsayin yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta da horar da dakarunta waɗanda ake musu kallon babu kamarsu wajen ƙwarewa a yankin tsakiyar Afirka. Ita dai Chad tana tsakiyar wani yanki ne mai tsauri zagaye da ƙasashe irin su Libya da Sudan da Najeriya da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. Sabbin ƙa'idojin sun nuna cewa ƙasar ta Chad ba ta ba da bayanan da suka shafi kare lafiyar jama'a da yaƙi da ta'addanci. Har ila yau, ƙa'idojin sun nuna cewa akwai ƙungiyoyin 'yan ta'adda dama a ƙasar ko a kewayenta da suka haɗa da Boko Haram da reshen ƙungiyar ISIS da ke yammacin Afirka da na Al-Qaeda da ke yankin Islamic Maghrib.
Wata doka da Sarkin Saudi Arabia ya fitar tana cewa a karan farko za a fara barin mata suna tuka mota. kafofin yada labaran kasar aje talata su ruwaito sabuwar dokar wacce ta fito daga masarautar kasar tana bada umarnin a rika baiwa mata lasisin tuki kamar yadda ake baiwa maza. Jakadan Saudiya dake nan Washington Yarima Khalid bin Salman wanda da ne ga sarkin yace ba wai mata baiwa mata wannan dama na yin tuki wani babban ci gaba ne ga al'umma da ta zamanto cikin shiri. Babu dai wata doka ta musulunci ko ta tuki da ta fito fili ta harmantawa mata yin tuki a baya, amma akan hana su lasisin tuki a kuma kama su a duk lokacin da suka yi yunkurin yin tukin. Ita dai kasar ta Saudiya ita ce kasa kadai a duk fadin duniya da ta haramtawa mata yin tuki. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce wannan nasara jajircewa ce ta mata da suke fafutuka a kasar ta Saudiya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa hukumomin Saudiya kan ɗaukan wannan mataki. Kamfanin dilancin labaran ƙasar na SPA ya rawaito cewa wannan doka za ta fara aiki ne a watan Yuni shekara mai zuwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Wasu mabiya addinin Buddha a ƙasar Sri Lanka sun farma wata mafaka da ƴan ƙabilar Rohingya da ke gudun hijira, inda suka tilastawa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya kan cewa sai sun sauya musu wurin zama a cewar jami'an. An tsinci ƴan gudun hijira na Rohingya su 31 suna galantuwa a kan ruwa a wani kwale-kwale a gefen gaɓar teku yayin da suke gujewa rikicin ƙasarsu ta Myanmar. An kuma ajiye su ne a wata cibiyar tsare mutane a Colombo, babban birnin ƙasar ta Sri Lanka. Na'urar ɗaukar hoton bidiyo ta ɗauki hoton ɗaya daga cikin mabiya addinin na Buddha waɗanda suka fasa mafakar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar. Yana cewa waɗannan ƴan ta'addan Rohingya ne da suka kashe ƴan uwanmu a Myanmar. Jihar Rakhine da ke Myanmar, wacce ta kasance gida ga musulmin Rohingya, ya ta zamanto tungan faɗan addini, wacce mafiya al'ummar ta mabiya addinin Buddha ne na Myanmar. A farkon jiya Talata, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun Myanmar da aikata laifukan take haƙƙin bil'adama, yayin da ɗaruruwan musulmai ƴan ƙabilar Rohingya ke tserewa rikicin na jihar Rakhine.
A rantsar da Joao Lourenço a matsayin shugaban ƙasar Angola, wanda hakan ya baiwa ƙasar mai ɗimbin arzikin mai Afirka damar samun sabon shugaban ƙasa cikin shekaru 38. An kaddamar da gwamnatin Lourenço ne a jiya Talata a Luanda, babban birnin kasar, a wani biki da ya samu halartar dubban ƴan ƙasar ta Angola, inda kusan shugabannin ƙasashen duniya 30 tare da shugaba mai barin gado José Eduardo dos Santos suka hallara. Bayan da sabon shugaban ƙasar ya sha rantsuwar kama aiki, dos Santos ya miƙa mai wata sarƙar mulki wacce ke nuna shaidar karɓar ragaman mulkin ƙasar. Dos Santos mai shekaru 75, wanda ake tiraɗira ɗin ba shi da ƙoshin lafiya, ya yanke shawarar janyewa daga zaben ƙasar na wannan shekarar, wanda hakan ya baiwa jam'iyya mai mulki ta MPLA damar zaben tsohon minista Lourenço a matsayin ɗin takararta a zaben shugaban ƙasar. Kuma kamar yadda ta alƙarwanta, jam'iyyar adawa ta UNITA da magoya bayanta sun ƙauracewa bikin miƙa mulkin. Jam'iyyar haɗe da ƙawayenta sun ƙalubalanci sakamakon zaben wanda aka yi a watan Agusta, wanda kuma ita jam'iyyar ta MPLA ta lashe.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da rahoton da ƴan sanda suka yi nasarar kame wasu ƴan fashi da dama masu kama mutane, da kuma masu kama mutane suna garkuwa da su a tsakanin Kaduna da Abuja. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The violent crime of kidnapping between Abuja Kaduna Highway within other major roads in Niger State, and including some other routes in Kaduna, Kogi, and Niger once again.
Kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya kenan, CSP Jima Moshut ke nuna wa ƴan jaridu wasu gungun ƴan fashi da makami da kuma suka ƙware wurin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da majiyoyin Kogi, Niger da Nasarawa. Waɗannan masu satar mutane sun bindige sajan ɗan sanda Shatima Abdullahi a jiya, yayin da ƴan sandan suka bindige guda 5 daga cikinsu,
suka kuma kame guda 34.
34 kidnappers were arrested from along this region.
Dundunar ƴan sandan Najeriya ta bani damar tattaunawa da wasu daga cikin waɗannan miyagun mutane.
Menene sunanka?
Hussein Muhammad.
Laifin me kai?
Fashi.
Fashi da me?
Makami.
Na ganka cikin kayan soja. Ina ka samu kayan sojoji a jiki?
Wannan kayan soja ya zo ne a lokacin da muka tara wasu motoci da sojoji a ciki, amma uniform ɗinsu yana cikin jaka. Idan mun sauke jakan kuna sai mu ga uniform. Sai mu ce mun samu kayan aiki.
Ko yanzu ka kashe mutum nawa fashi da makami?
Mutum ɗaya a hanyar Lakwaja.
Shi me yasa ka cikin wannan aiki na fashi da makami?
Ina da iyalai, ina da mata da yara 10, wanda ni mutumin ƙauye ne. Iya kuma abubuwan ya gagare ni yadda zan ci da su da yadda zan kula da su.
Kama ga kana cikin kan soja, tukun da farko ina ka sama kan sojoji?
Wallahi mun je fashi ne mun gaisa cikin mota sharo sai muka dauka muka ci mun samu kan aiki.
Wani irin aiki?
Fashi da makami.
Sunana Ibrahim Suleiman.
Ina ne garinku?
Zaria.
Me yasa ka shiga cikin wannan hali na fashi da makami?
Tsautsayi ne kawai da.
Ka samu wannan kayan soja?
Wannan kayan soja mun same shi ne a wurin aiki.
Ka kashi mutane so nawa?
Ban taba ba. Tsautsayi ne kawai da abin nan son zuciya kuma ina da mata daya, ina da mata bai ya guda hudu.
Suna ina?
Suna gida.
Ina ka samu wannan babbar bindiga?
Na saye ta hannu Isa Balaiman hanyar sai gashi.
Nawa ka saye ta?
Na saye ta 300 da 50.
So nawa kana yin fashi?
So biyu.
Magana gaskiya fa.
Tsakani ga Allah.
Abdullahi Adamu.
Ina ne garinku?
Ina Nasarawa.
Me kai ka cikin yin fashi da makami?
Wallahi tsautsayi ne.
Ina ka samu kayan sojojin nan?
Mota Sharon.
Ina ka samu bindiga?
Bindiga Hussein ya kawo mana sau daya kawai daga nan mun dauka mun je mun raba ne da yelo mun sayar. Ni na ana sai da su a sami naka guda biyu, shi yelo ya tafi da nashi.
Ina yelon yake?
Hussein.
Wai Hussein ne?
Wai Hussein.
Na Hussein ne.
Okay. Sau nawa kana yin fashi da makami?
Sau biyu.
A ina da ina?
Duk hanya Nasarawa.
Amma yanzu kana bakin ciki an kama ka?
Ina bakin ciki ba. Wallahi ba zan sake ba.
Ka kashe yan sanda guda nawa?
Guda daya. Hanyar Lakwaja.
Me maka?
Ya shigo ciki lokacin da muke fashi ne.
Ka dauki bindigan sa? Ka dauki bindigan sa?
Mun karaba.
Me kai da ita?
Shine na ba su Abdullahi su je su ajiye mata sai su kwashe su kuma su je su siyar. Cin amana a cikin cin amana.
Kazalika rundunar 'yan sandan ta kuma gabatar da ɗaya daga cikin masu satar mutanen mai suna Isa Adamu da shi kuma ya kware wurin faɗi a matan da suka sace. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Allah ya kyauta. A can jihar Niger ko yan asalin jihar Katsina mazauna jihar ce suka ce za su maka gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai kotu akan kalaman da ya game da rason tsohon shugaban Najeriya Alhaji Umar Musa Raduwa. Ga Nasir Razali da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Alhaji Abubakar Musa shine shugaban wannan kungiya, ga abin da yake cewa.
Domin mun sani Allah shike kashe mutum, amma ka fito fili kana rawa ka ce kai ka kashe mana mutum. Muna fata kamar yadda shugabanmu ya faɗa, gwamnatin Najeriya ta fito ta bi mana haƙƙinmu, ta gurfanar da shi mu ji dalilin da ya kashe mana shi.
Amma idan haka ba ta faru ba, ku kuna da ne zuwa kotu?
Kwareko, mu ƙungiya muna nan ma muna shirye-shirye. Ai ba za mu ƙyale ba, wallahi sai mun bi haƙƙinmu. Kuma dole a dokance akwai doka, ba wai dan yana gwamna ba doka ba ta hawan shi ba. Kuma ya tabbata shi ba dan yana gwamna an ba shi mallakin duk magana da ta zo bakin shi ya faɗa ba. Da haka in bai janye wannan magana ba, kotu za mu je. Kuma muna roƙon duk inda baka tsina yake a Najeriya, ba ma Najeriya ba, a waje yayi tur da wannan al'amari dai. Kuma muna roƙon Katsina da ke Kaduna State, ko zaɓe ya zo, muna roƙon su gaya ma mutanenmu kar mutumin da ya zaɓi ya rufai.
Wajen zaɓe ba ka a zaɓe?
Kar a zaɓe shi. Kowane party ma ya fito su zaɓe shi, amma kar su zaɓi ya rufai. Don wannan ya ci mana mutunci.
Alhaji Ismaila Muhammad Wazirin Tudun Wada shine shugaban kwamitin dattawa na wannan kungiya, yayi ƙarin haske akan matsayin su.
Ya kamata hukumar Najeriya ta dauki mataki, ta durƙusar da shugaban shari'a, ta bi mutane haƙƙin su. Mu dai mun san Allah shi ya kawo mutuwa Umaru, to amma tun da yau ga wani mutum ya hito yayi ikirari, to ya kamata a ce hukuma ta hito ta kama shi, ta durƙusar da shi, ta bi mai haƙƙin sa.
Amma ba ku ga matsayin mutumin nan gwamna ne kuma na Kaduna?
Ai, ko gwamna ne na Kaduna, ai ikirari yayi.
To daga bisani dai nayi kokarin jin ta bakin kakakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan akan wannan batu, amma lamarin ya ci tura. Na kira lambar sa bai dauka ba, sannan na tura masa sakon karta kwana, kuma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wani bayani. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita.
To daga jihar Niger bari mu tsallaka Zamfara, inda aka cima matsaya tsakanin ma'aikatan jihar da gwamnati. Sani Gwamna, wanda shine kakakin jami'ar APC a jihar ta Zamfara, ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, kuma sun tattauna da Aliyu Mustapha Sokoto akan wannan batu, inda Aliyu ya fara tambayansa shin ko menene korafin ma'aikatan?
Korafin da ma'aikata suke yi shine wa'ensunsu ya kamata a ce an ƙara musu kamar sun ƙara matsayi da ƙarin albashi. Haka kuma akwai akwai ma'aikata na ƙananan hukumomi waɗanda yake su ma suna buƙata a ƙara musu albashi. Haka kuma akwai masu karɓar waɗanda suka bar aiki lokacin bana aikin su yayi ba a biya su haƙƙin su ba. Wannan shi a takamaimin alhamdulillahi zaman da muka yi da su sun aminta da cewa a zanna tare da su da ainihin su kansu jami'an da ke kula da harkar albashi a tantance ma'aikata waɗanda an na gaskiya waɗanda ba na gaskiya ba sun aminta da cewa a hitar da su da waɗanda ake ƙarawa ma waɗanda babu su. Kuma duk wanda a jihar Zamfara da su ma'aikatan sun san akwai su sun yarda da cewa a tantance don a biya ma'aikata na gaskiya haƙƙinsu.
Maganar zarge-zargen da ake wa gwamna ko gwamnatin jihar Zamfara sun tuzgo, kuma har yanzu in kana kallon hanyoyin sadarwa na social media kana ganin wannan zarge-zargen suna nan. Ɗaya daga cikinsu shi ne wannan magana da muke na ƙorafe-ƙorafen ma'aikata da rashin kula da haƙƙoƙinsu, kuɗaɗen masu ritaya da fansho da sauransu da ake cewa ba a biya, da kuma musamman zargin cewa ba a yi abubuwan da suka mata ba da kuɗaɗen Paris Club da jihar Zamfara ta samu tare da sauran jihohi. Me ya canja?
Watan su kansu ƙungiyar ƙwadago da muka zo wurin su sun yi godiya ga mai daraja gwamna akan kuɗin da yake bayarwa duk wata don a rage yawan ma'aikatan da suka ba aiki. Sannan kuma sun yi godiya ga tunda mai daraja gwamna ya hau ba a taɓa wuce 25 ga wata ba a biya su albashinsu ba. Wannan sun yaba mai daraja gwamna akan wannan. So waɗannan matsaloli da suka tuzgo su kansu sun haɗi cewa rashin zannawa a tantance ma'aikata waɗanda an na gaskiya, domin sun san jihar Zamfara ta yi jihar Sokoto yawan ma'aikata, ta yi jihar Kebbi yawan ma'aikata, ta yi jihar Katsina yawan ma'aikata. To sun yarda da cewa tabbas akwai almundahana da ake ma gwamnati game da wannan, shi yasa suka aminta da cewa to sun yarda da cewa lalle a zo a zanna a tantance ma'aikata waɗanda an na gaskiya, waɗanda an na gaskiya a biya su haƙƙin su, waɗanda ba na gaskiya ba sun aminta da cewa a cire su.
Ai mulki ni ke mace ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in kai adalci shugaba.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin dan takarar da shugaba Trump ya mara baya zaben fidda dan takarar majalisar dattijai a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihar Alabama zai kai labari kuwa ɗaya daga cikin batutuwa da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Zuwa lokacin da muke daukan wannan shiri kan fefe, ba a riga an bayyana sakamakon zaben fidda dan takara a jihar Alabama ƙarƙashin jam'iyyar Republican wadda zai kara da dan Democrat domin mai gurbin Attorney General na Amurka Jeff Sessions a majalisar dattijan Amurka. Amma hasashe yana nuni da cewa mutumin da shugaba Trump da jigajigan jam'iyyar Republican suke mara baya, Luther Strange, wadda a hali yanzu yake rike da kujera a majalisar dattijai na wucin gadi kamun zabe, da wuya ya kai labari. Tsohon chief jojin kotun koli na jihar Alabama Roy Moore, wanda har sau biyu ake cire shi kan mukamin saboda kin biyayya ga umarnin kotun kolin Amurka, shine kuriyar neman jin ra'ayin jama'a ya nuna yake da nasara. Amma kuma babu mamaki da aka samu akasin haka kamar yadda aka yi zaben shugabancin na Amurka. Na tambayi Professor Yusuf Al-Hassan na Jami'ar Kansas da ke Missouri abinda suke gani dangane da wannan zabe na fidda dan takara a gefen ƴan Republican.
To a yadda nake kallon al'amuran shine wato wanda ba zaton zai ci ba, ko kuma wanda ba a bashi goyen baya ba da alama shine zai kai. To ina nufin shi tsohon alƙalan wato me yake da suna Supreme Court na Alabama, shi Judge Roy.
To
saboda duk da dai su biyun shi Senator Lusa da shi abin nan Judge Roy dukkaninsu masu ra'ayin riƙau ne, amma yadda nake kallon abin akwai abubuwa biyu. Na farko shi alƙalai wato Roy ya fi shi zama wato zance mai ɗan ra'ayin riƙau irin na da can da za a ce wato alewa irin ta da.
To
in ka tuna irin wanda muke bayani a kausa wato wanda yake wato duk inda ya riga ya saka ba baya kaucewa da wuya kaga yayi gezo ko ya karkace wato wani abu zai zo canja masa ra'ayi amma shi Senator Lusa tunda ya hau ni dai zan ce a gaskiya jama'ar Alabama bana jin suna murna da farin cikin da yadda ya gabatar da harkokinsa a majalisar dattijai inda yayi musu yadda suke so ai ba shakka da fintin kyau zai yi wa wato shi alkali ko kuma Judge Roy
wannan kallon abin wannan ne ko kuma dai matsalar wato manyan shugabannin jam'iyyar Republican wanda ba su da farin jini a irin jihohi kamar su irin Mitch McConnell da kuma
to wannan ne wato abin ya taru wato sai shige da hauka
to
wato abin da kaga gaskiya tun kaga Republicans gashi Allah ya ba su duka guraben mulkin da majalisar dattijai da majalisar kasa da kuma shi kansa mulkin na shugabanci duk jama'iyyar da take wannan ya kamata a ce gaskiya tana tabasa wani abin da za a ci na ku zo ku gani amma tunda aka hau ko tunda President Trump ya hau har a yau babu wani kyakkyawan ci gaba ko kuma wani legislation da za a ce wato an samu nasara wato jama'ar kasa da jihohi irin su Alabama da muke magana yanzu wato a ce suna farin ciki da shi
sai ya zo mai sauraro watakila sai ya zo masa da mamaki a ce mutumin da shugaban kasa yake goyon baya ya goyi bayan mutum amma kuma talakawa su ki zabe mutumin
to ai sunan program din kuma me kake kiransa demokradiya
haka
wannan ita ce demokradiyar Alhaji Sahabo saboda mutanen kasar nan annan ne za su ga maka za su nuna maka cewa fa su fi son demokradiya kuma demokradiya dama ba wai kawai a baki take ba a lokaci in yazo da za a kada duk wata jama'iyya da take ko kuma wani dan majalisa ko wani sanata ko wani gwamna ko shugaba da yake kan mulki in dai bai yi abin nan da yace zai yi ba to ba shakka karshen alayyo kasa to wannan kuma yana nuna cewa gaskiya jama'ar jihar Alabama ba sa ciki da gwamnatin Donald Trump da kuma shugabancin Mitch McConnell har da shi Paul Ryan ko dai da yake ba dan Alabama bane shi ma kamar Mitch McConnell din dankin take ne amma suna nuna cewa dukkanin su yar Republicans ne amma gaskiya su ba sa jin dadin wannan al'amari da yake faruwa
jiya talata aka so yan majalisa za su kada kuri'a kan wani kwaskwarima da suka so su yi wa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da Obama care da hawar wannan gwamnati ta Donald Trump cikin watanni takwas an yi kokari kamar kashi uku ko kuma na hudu kenan yanzu
ko na hudu kenan ko fema da haka
na kokarin ganin cewa an yi wa wannan doka garan baro ko kuma dai an rusa dokar an maye ta da wani wata doka daban
to gaskiya kamar yadda dama ne ma bayani ne ce maka ga sunan su adda gwamnatin ji ku sakkwatawa wato gaskiya zan ce wani yakin ba sasa ne yanzu ya shigo ko kuma ya tashi a cikin jam'iyyar Republican in ka duba da junansu suke yaki yanzu ɗan Democrats suna ta dariya in ka tuna ba nan ba da dadewa ba Donald Trump da ya ga yadda suke shan kashi me faru ai da kansa ya sako ya zo ya nemi Senator Chuck Schumer da ita abin nan
Nancy Pelosi
saboda ina neman goyon baya dan a samu wani abu da zai ce tunda ya hau mulki an yi a majalisar kasa ko ta dattijai kuma har ila yau in ka duba Paul Ryan ai ba abin da bai ba akan ita wannan kiwon lafiya ai na fa shi aka fara wato maujewa ma tukuna ba shi da farko ya kawo wannan canjin da ya kamata a ce wato an samu nasara ba har a House of Representatives.
Professor, wani darasi kasashe masu tasowa kamar Najeriya za su koya daga zaben fidda dan takara na jam'iyyar Republican da aka yi jiya a jihar Alabama?
To, ai mu ne ma ya kamata dama a ce mun dauki wannan darasi. Saboda kamar yadda kai bayanin cewa wato dan shugaban kasa da wato shugaban majalisar dattijai da hatta gwamnatin jihar na kasa na jihar da yake sun samu dan takara shi ne suka sa a gaba da sauransu amma jama'a suka nuna musu cewa ai wannan ba ku fa isa ba to wannan yana nuna mana wato muhimmancin na farko kuri'a wato kuri'a tana da muhimmanci wato ga kowane dan adam wanda ya fahimci demokradiya. Saboda me duk wanda yake shugaban ka ne da ka zabe shi idan yana nan yana ta sakarci da shakkiyancin sa iri-iri ka san anan ba za a ce maka komai ba za a bari lokacin ya zabe yazo sai ka ga cewa za a kada ka out ba za a zabe ka ba to idan mutanen mu suka fahimci karfin wato demokradiya da kuma wato karfin wannan kuri'a ta su dan wani shugaba ya zo ya ce ga wane na amma sun san wannan wanan nasa ba abinda zai musu illa a ci gaba da jiya yau to wannan ya nuna musu cewa za su iya kada wannan wato mutumin da gwamnati ko kuma shugabannin kasa suke so a zaba to amma fa sai fa mun fahimci ko kuma sai fa mutanen mu sun fahimci karfin ko kuma muhimmancin wannan wato bauta nasu ko kuma wato katin zabe da za su je su kada to in muka fahimci wannan to zaka ga irin wannan shigo-shigo ba zai fi da ake mana a zuwa ci alhaji sahabo ga wani ai muke so shikenan shine dan majalisar mu a shine sanatar mu a shine gwamnatin mu nan gaba jama'a za su ce a mu ai Muhammadu muke so ko kuma a Salisu muke so ko kuma Yusuf muke so da sauransu to wannan shine zai wato fitar da mu daga matsayin da muke ciki a halin yanzu na kaka na kai idan ka kalli siyasar mu ta Najeriya da sauran kasashen Afirka.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Farfesa Yusuf Alhassan da Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa haɓu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.
To mu zama lafiyan kafin ku ji shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon.
To mai gida a dawo lafiya.
To kunshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To babo mayar Allah kare a dawo lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To Allah ya dawo da mu lafiya. Kafin mu karkare ga labarai amma wannan kana ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yake tsaye ke dauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da Koreya ta Arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan guje-gujen makamai masu linzami da kasar ke yi. Bayyanar sunan kasar Chad a cikin jerin sabbin sunayen da Amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar ya jefa Chadin cikin mamaki. A wata sanarwa da ministar sadarwar ƙasar ta fitar da harshen Faransanci Madeleine Alling, ta ce gwamnatin ta Chad ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta a cikin jerin sunayen ƙasashen da aka haramta wa shiga Amurka ba. Wata doka da sarkin Saudi Arabia ya fitar tana nuna cewa a karon farko za a fara barin mata suna tuka mota. Kafofin yaɗa labaran ƙasar a jiya Talata sun ruwaito sabon dokar wacce ta fito daga masarautar ƙasar tana ba da umarni a riƙa baiwa mata lasisin tuƙi kamar yadda ake baiwa maza.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya tayar gabatarwa sai Cibahiru Diodone da ya ba da umarni da injiniyan mu Jim Cook. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.